haduwa da ku a cikin shirin ina zamu ci matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓa batun matsalar fyaɗe da ya addabi al'ummar mu, amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya, inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe. Kuma a 'yan kwanakin baya-bayan ma lamarin ya zama ruwan dare. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ƙarin hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da wani masani kan ɓangaren kimiyyar ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan Adam.
To, waɗansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga faɗa cikin wannan tarko?
To, matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu ta ɓangaren mu masanin ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin ƙwaƙwalwa, yawanci a iya nazarin da muka kawo iya binciken da muka yi, wanda ake yi masu yaɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantansu, ma'ana na kusa da su, iya ko abokanan 'yan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamantan haka. Mafi akasari a cikin kashi 100 wanda daga an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu yaɗe, gaskiya kalilan ne jini ya fi gani. Kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma 'yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza, kamar yadda faɗa muke da farko, ba mata su ake yaɗe ba har da maza, ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu, ya kasance kansu su cimma baki, ma'ana bakin fuska. Kun muka ce baki a nan muna nufin wanda ba ɗan gida ba, kamar ko abokin yaya ko abokin ƙani ya zo sai ka kyale shi da yarinyarka ko ka kyale shi da yaronka ya zama yana kare shi kai ka kake saboda kaya da kai. Domin lallai a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata ba, sai ya zama iyaye sun bar baki suna huɗa da 'ya'yansu ko kuma su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mu kaza, su san cewa makwabcin nan nasu yana da wasu ɗabi'a na filofilia, ma'ana yana da sha'awar daga cewa gashi ya tsaya da iyali magidanci yana da 'ya'ya, amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar na yaga cewa ya karɓi ƙananan yara. To, lallai matakin farko da ya kamata ya ɗauka shi ne zama na basu cika cikin 'ya'yansu kala da jiba, musamman mu a nan nahiyar arewa da yawanci muna cikin 'ya'yanmu kawai da gaskiya. Mataki na biyu shi ne iyaye zama suna sanar da 'ya'yansu nunan wannan aikin, don gane cewa in kina da 'ya mace ko kina da 'ya miji, lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsorata ka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi, na ka zo ka yi abu makamanci kaza, ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka ɗauki. Ba san kun kina saurare ni?
Ina sauraron ka.
To, iyaye ya kamata su sa ido a kan 'ya'yansu sosai, zama na kodayaushe suna tare da 'ya'yan, saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wake gaba, wata ma'aƙila in ta fita ba ta san inda ta mace wani abu ya faru dai, ko maybe mashin ya bige ta ko kuma gashi an kama wani mai fita ɗin sannan hankali da zai dawo cikin, to a ita ba ta kun ga wannan sakaci wanda iyaye ya kamata ya zama na suna kula. Sai abu na ƙarshe shi ne iyaye ya zama na sun kasance masu biya ma 'ya'yansu buƙata. In ƙa'in ɗaki ta ce tana son abu kaza, in kina da hali to ita za ki ke zama kin iya mallaka mata, saboda yawanci masu yin wannan ɗabi'an suna yaudaran yaron ne. Ha zo su yi kimiyya a biski kimiyya a kaza ne, sai a ja yaro a shiga da shi inda ke kamata, a kan kitin yanzu abin da ya faru zai faru. Da yawanci zama iyaye suna biya ma 'ya'yansu buƙatu duk lokacin da buƙatun hakan ya taso. Wannan kusan ina ganin cewa a takaice shi ne matakan da ya kamata mu ɗauka gurin kare 'ya'yanmu.
Haka ne. To, malam, me za ka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi ma fyaɗe ɗin ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi haƙuri?
Eto, don wannan ya zo malamin ya kai kan ruwan dare ba ya da faɗa ka. Yawanci in abu ya faru sai ki ga an ce a'a an yari yin zaka rasa mijin aure ko wani abu makamancin haka. Kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama ne ya yawaita. Wanda yanzu ya sha kusan a ƙasa ya zama abinda kowace gwamnati ke koyon daga ta magance, ba state government ba har zuwa federal level. Duk mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar fyaɗe da a kama su, kuma hakan zai sanya su daina wasu kuma hakan bai sanya su daina su daina ba, ƙila sai sun ga cewa za su zauna a irin wannan cikin gungumi, amma akwai wanda in aka kama su lallai suna daina. Haka kuma in zama da ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin ɓacin rai a cikin gungumi a cikin ranshi, wanda hakan har zai iya sa idan mutum ya yi akan tun ya yi suicide, ma'ana ya kashe kansa, wanda bamu fatan haka. To yawanci ba shirin ne kamata ba. Dan lokacin da aka kawo ni ko da ko na kai. Dan dabi'a ce wanda wani a tana cikin zuciya shi ko da an kunta shi da zai na. To abin da ya kamata shi ne a shigance shi da cikin mutane a cikin shi inda ya kamata a hukunta shi. To yawanci muna yin kira. Duk wanda ya zama na aka yi maganar shi da shi shi saboda inda kana aje shi sai ku kamar mu yawanci nan bangaren Allah kiga ana da mai abu bai shafe ni ba ai dana ba ne a ba dana ba ne. Dan bai kare da danka ba gobe zai faruwa da danka. To kaji cewa in an taba dan wani danka aka taba shi ta dai zai faruwa da kowa. Zai iya faruwa da kowa na tare da mai. Sai zama da kanni shi. Ya zama da ana yin shiru hakan zai iya sa su wanda ake tada su shiga cikin wani hali wanda ba haka ba.
Kuma sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da kuma wa Abu da hada mana sauti ni Hadiza Chari ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu.